وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو ترغ وطن ذو القعدة شكرة تدبو دير داري حدود أربعين دشدة هجرية وانديدا شدة بقوي وطن مايو شكرة تدبو بيو دا أشرن دبير ميلادية منا درسينا خمسين دا بقوي أتشين karatun mu na wannan littafi mai albarka a Zadul Mustaqni. Kai kullun kana ba da lissafi na kuskure, sai ka fada sai aje a cewa ka bane ka je ka daidaita da su. Nawa ne gaskiya? Ha? 57. Wancan satin ma ka ba mu sai da muka koma aka je aka bincika sai aka ce ka ba mu yaran kura kamuna. Yau za mu dora kan inda muka tsaya. Muna cikin babu sifatu sana, kuma mun dan zurfafa a ciki. Mun gama takbiratul ihram, karatun fatiha. Yau za mu tashi a karatun sura. Malam ya ce summa yaqra'u ba'da suratan وتكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفردتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أماشيت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولوم أحائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي أضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أي ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهبا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهم ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريم أي والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم يجلس مسترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط أن يسرى ويقول سمتان ما لا يشي ثم يقرأ بعدها سورة إن ذو ذا مفارا مجنع كان كراتون سورة أنا إن كراتون سورة ني أصلى بيان أنك مفاتيا ما لا ميزك شي da wani mai karatu zai zo a sallarsa ya fara karanta sura sannan ya kawo Fatiha daga baya la tujzi'u a ce wani ya akkasa ya zo salla mai kun ya fara yin Fatiha ya dora sura sai ya ce a'a shi sura zai fara yi sannan ya dora Fatiha suka ce la tujzi'u sai sa aka ce dole ya zama ba'dal Fatiha to idan mutum yayi Fatiha ana so yayi wata sakta yasira abin da ake nufi da sakta shine wani silence shine wani shiru ghairil maghdubi alaihim waladdallin inna fatahna laka fathan mubina kaga waladdallin amin kai shiru inna fatahna laka fatham mubina wana ana so a samu wani dan shiru kadan bayan ka gama karanta Fatiha kafin ka karanta sura me hikimar haka suka ce saboda kada wani da bai iya karatu ko ta ile ya jiyo cewa da Fatiha da sura duk abu ɗaya ne yaro da bai iya karatu ba zai iya haddacewa a haka ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin inna fatahna laka fatham mubina ba mamaki wata rana a ce ya karanta Fatiha kaga ya hade ina fatana amma idan ya ji shiru to ya san an yi wata bismillah ne a tsakani an raba tsakanin sura da sura to akwai malaman da suka ce menene iya gwargwadon shirun da ake so mutum ya yi idan ya gama karanta Fatiha kafin ya karanta sura sai suka ce gwargwadon karanta wata Fatiha tsawon ya zama me gwargwadon karanta wata Fatiha to amma wannan maganar tana da rauni maganar cewa sai ka jira har tsawon ya kai gwargwadon karanta wata Fatiha wannan bai inganta ba kamar yadda yazo a cikin littafin al-iqna da kuma al-ghaya kenan dai ana so mutum ya shiru tsakanin karatun sura da karatun Fatiha me yasa aka ce bai inganta ba tsayawan ya dade wan ya kai kamar karatun Fatiha saboda li'adami wurudihi nasi bai zo da haka ba nasi bai zo da haka ba an ce dai ai shiru kuma aikin annabi ya tabbatar da ana yin wannan shiru din to menene me manufar karanta me hukuncin karanta sura bayan Fatiha din wannan mandubi ne bayan mutun yayi Fatiha ita ce dole amma duk surar da wani zai karanta bayan karatun Fatiha a sallah ta farilla wannan nudban ne kuma an fi son surar ta zama kamilatan inda hali surar ta zama cikakkiya idan ba mai tsawo bace ba kuma a fare ta da bismillahir rahmanir rahim ba an yi fati a fare ta da bismillahir rahmanir rahim kenan ana so farkon sura sannan kuma ta zama kamilata wannan in abin da aka fi so ne ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshenta kyanta in ka zo ka karanta sura ka fara buɗe ta da bismillah kuma ka kai ƙarshenta in ba mai tsawo ba ce ba idan kuma sallar ba ta da buƙatar sura mai tsawo ɗin wannan shi ne abinda malamai suka ce Allah musu rahama sannan suka ce ya halatta a cikin karatun sura da aka ce ya halatta a karanta ko da aya ɗaya ne ba ya halatta a karanta aya ɗaya amma Imam Ahmad ya ce rahimahullah yace ya yadda a karanta aya daya amma ana son ayar an takuna tawila ayat ta zama mai tsawo yace ka ayatul dain kamar ayan nan ya ayyul ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu cikin bakara kun ga wannan shafi ne guda chip chip da kuma ayatul kursiyyu ko dai ayatul daini ko ayatul kursiyyu tsawon ayar ya kai haka to akwai ba ni sunan shi akwai matsaloli kamar haka duka a cikin karatun suna din wanda ya kamata mu tattauna akai kafin mu wuce na farko me hukuncin karanta sura guda biyu a raka'a daya haka kullun kana sallar isha'i ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim ka karanta abasa wa tawalla sannan ka karo da wata sura ko wace sura ma a ji kai sura biyu a raka'a daya ko sura uku a raka'a daya me hukunci wannan ya halatta a sallah ko bai halatta ba abinda aka fi ji dai annabi yana yi aikace sura daya ne ko ba'd as-sura wani bangare ne ita sura din to amma rance ya inganta kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah masa rahama ya faɗa ba laifi bane in mutum yana da ra'ayi zai iya karanta fiye da sura daya a cikin raka'a daya yace saboda hadisin nan da yazo wani bawan Allah aka tambaye shi idan yazo sallah ne tare da sahabbai yake musulmanci kullun in yazo sai ya karanta qul huwallahu sai kuma ya karo da wata sura kamar da riwaya ta zo cikin sunan Tirmidhi haka Imam Bukhari ya kawo ta mu'allakan shi wannan bawan Allah idan yazo karatu kullun a sallarsa liman ne yana kama fatiha qul huwallahu ne to duk wata sura da zai kara to bayan qul huwallahu ce sahabbai suka kai wannan ya aka haka suka kai karar su gurin annabi suka ce wannan bawan Allah shi kullun in yazo sai ya mana qul huwa sai wata sura kaga sura biyu ne ke kenan sai manzon Allah ya ce da shi kai me ya kai ka kake yawan karanta qul huwallahu kullun sai ce wallahi ya rasulullahi ina son ta ne yace ina kaunar wannan sura sai annabi ya ce ji shi hubbuka iyaha adkhalaka aljanna son qul huwa da kake yi ya shigar da kai aljanna ta shiga take dan ce ya kare za ku bi shi ba za ku bi shi ba kuna son qul huwa ba kuwa son qul huwa ta shiga take to shi ne suka ce kenan wannan yana nuna ashe ya halatta in mutum ya ga dama ya dora da wata sura a bayan wata sura da ya karanta ina fata ana fahimta sannan ai an samu annabi yana karanta shafa'i da wutali qul huwallahu falaki nasi ba sura uku bane a wutari ma yana yi ba wannan yana nuna halacci kenan da wani liman wata ran zai dauko wata sura ya kara da wata a nishadin sa ko da su bane wata rana ya jawo muku wata ya ga an makara da yawa ya rada kara wata dan mutane su kara zuwa bai laifi ba kun fahimce ni to amma sun yi magana cewa kamar da ake sharhul iqna cewa ba a san karanta gajeriyar aya wanda la tastaqillu bi ma'nan aw hukm wanda ita ayar ita kadai in ka karanta ta ba za ta baka wata ma'ana sai yan ma'ana ba ko kuma wani hukunci a shari'a kamar irin ayar na cikin suratul mudassir aya ta 21 summa nazar kawai kana wal maghdubi alaihim wal dhalin amin summa nazar allahu akbar kai rukui to kaga summa nazar aya ce ko ba aya bace summa abasa wa basar ko aya ce summa nazar kawai ko kuma mutum yace mudhammatan allahu akbar shi ma ya raka'a a cikin arrahman to wannan malamai suka ce makruhi ne karanta ayatun
لا تستقل بمعنى أو حكم، وإن كان يجوز قراءة آية في ركعة، لكن لا كمثل ثم نظر ومدهمة. لماذا؟ لأنها لا تستقل بمعنى أو حكم، لا تستقل بمعنى أو حكم. إذا آية ربطة أي تأيما أكرن كان تتبادل وتمعنا هو حكم شيء دول سي أن حدا دوسو آيوي تو إذن كان أصوصي كهذا دوسو آيوين دوما كده duka wannan muna magana ne akan wato karatun sura. To me hukuncin a raba sura gida biyu, tafriqis sura baina wato rak'atayn, mutum ya karanta sura daya amma a raka'a biyu? Suka ce ya halatta, saboda manzon Allah yana yin haka a aikace. Wata rana manzon Allah, Allahu akbar, annabi ya taba raba suratul baqara a raka'a biyu, ya raba suratul baqara a raka'a biyu, kamar yadda imam abu ya'la al-musli ya rawaito a cikin musnad din sa, hadisi na 4924. Annabi ya raba suratul baqara a raka'a biyu, to kenan ya halatta. Imam al-haythami shi ma ya rawaito wannan hadisin da sauransu. Sannan ba a so inda hali nace cewa na inda hali yana nufin wani abu, mutum kullun ya takaita akan suratul fatiha kawai, shi ya kitaranta sura idan ya zo sallah. Duk da cewa ya halatta in mutum ya sallah da suratul fatiha kadai, sallar sa ta yi, amma ya zama dabi'ar sa kullun wato yana karanta suratul fatiha ne kawai ya ruku'i, wannan ba a son haka. Ina fata ana fahimta. Sannan kuma da dabi'ar da wasu limamai suke da shi na sauke qur'ani a cikin sallar farilla, mutum ya dauko sauka qur'ani a cikin sallar farilla, suka ce li adami wurudihi wa lil itala. Me li adami wurudihi? Lam yarid fi an-nassi, bai zo a nassi ba cewa annabi wata rana ko wani sahabi wata rana ya dauko sauka qur'ani tun daga bakara yana yi sai ya zo kullu zubran bin nas, in ya gama kuma ya dauko kowa. Suka ce kar mutum ya zo da wani abu sabo da shi ya zo da shi, duk da cewa ya halatta ka karanta qur'ani gaba daya, to amma mutum ya kebance ya zama sallarsa yana yin irin haka, to idan aka rutsa shi ya bada dalili, to bai da dalili, shine li adami wurudi. Abu na biyu lil itala, duk wanda yake zai haka to wata ran fasa ya tsawaita mutane, saboda yana nufin me? Sauka yake nema. Duk wanda yake neman sauka kaga zai me? In yazo wata ran da nishadin sa zai loda muku sallah sosai. To wata kila kuma akwai mai gudawa, akwai mai ciwon kafa, akwai mai ciwon ciki, akwai wanda matarsa tana jira zai kai ta asibiti, akwai wanda yana da aikin gwamnati, akwai wanda yana da yunwa a cikin sa, akwai ko ba ka bane? To kenan, koda ya halatta a kai karatun sura a bayan fatiha alal idlaq, ko to akwai wasu specifications, wasu abubuwa da zaka ga wasu din suna yi limamai, na'am zai ce ai Allah ya ce a karanta komai ma a cikin alqur'ani, eh yayi, to amma ayyade sauka, mutum ya ce sai yayi sauka, suka ce lam yarid fi an-nassi walil ithala, kuma akwai tsawaita mutane a cikin sallah, wanda kuma hakan zai iya cutarwa. To amma abinda ake nufi al-tartib ne, abinda nake nufi al-tartib, ya dauko sai ya gama bakara, in ya gama bakara shiga al-imran, in ya gama al-imran ya shigo nisa'i, kaga ya dauko sauka kenan aje. To amma da zai dauko suratul baqara sai ya sauke ta kawai, sai kuma aje shi wata ran ya shiga wannan jimi idza hawa, wata ran aje shi ya shiga suratul ibrahim sai ya gama ta wata ran. To wannan kaga ba ala tartib bane, ba kuma zai wahala ma wani ya gane cewa wata sauka yake so yayi, kawai dai yana karanta alqur'ani ne gaba daya, kamar yadda ake cewa al-iqna. An tambayi imamu ahmad ibn hanbal, imamu ahli sunnah wal jamaa, mutum ne yazo yana yin sallah a sallar sa yau ya karanta wannan sura, gobe ya karanta wacce ta ta biyo bayan ta irin wannan tsarin kenan alal tafsir yace laita fi hada shay yace wannan kuma mun da wani hadisi akai to kaga adamul wurud din kenan an tambayi imamu Ahmad yace a yace to amma an ruwaito imam Usman ibn Affan yana yin haka a cikin al-mufassal surorin al-mufassal Usman ibn Affan yana jiro su yayi su haka kuma an ruwaito in anafila ne ya halatta in anafila mutum sallar su ta dare yanzu muna magana ne akan sallar farilla ta liman ko munfaridi amma in a sallar dare ne mutum yace zai yi sauka ya dauko tsarin sauka mahaddaci ne shi ko mai gyaran tilawa ne ko karatu yake a littafin sai yace sauka zai yi wannan babu laifi yace an nakalto sayyidina Usman yana yi yana karanta kullul qur'an gabaki ɗayan alqur'ani a cikin nafila yana yake zuba shi tun din nan to kaga maganar cewa kana so ki qur'ani kasa da kwana uku akwai nassin amma ba yana nufin haramci bane yana nufin haramci bane da yawa daga cikin salafus salih akwai masu raba shi akwai masu yi a sati akwai masu yi a kwana uku akwai wanda duk kwana biyu sai ya sauka akwai wanda kuma duk kullun sai ya sauka to imamu shafi'i an ruwaito a ramadan kullun sauka biyu yake ka fahimta a cikin qur'an a ramadan din imamu shafi'i lahu 60 khatma hatama 60 yake shafi'i komai ajewa yake me yake kan qur'ani kawai yana da kyau mu rinka karanta tarihin irin waɗannan mutane magabata na ƙware dan mu gyara alaƙar mu da Allah wannan duniyar dai abinda ake cikin ta mutum bai dage da bautar ubangiji ba wallahi zai sha mamaki wup zaka ji ka tafi a gama kuka Allah ya ji kansa Allah ba da hakuri gobe kuma kowa ya tafi kasuwarsa da harkar sa faras zai na ba ma kaka dauka dan ka mutu za a daina wani abu komai ya zai amma matsalar shine da ka mutu me ka je ka tarar me ka je ka tarar yana da kyau lokaci lokaci mu rinka karanta tarihin magabata akan irin waɗannan abubuwa dan haka a nafila wannan ba laifi bane a iya yi to wannan shine dan abin da zan kawo muku akan qira'atu sura ba'da al-fatiha sai na gaba yace wa takunu fi subhi min tiwali al-mufassali ana son sura din a cikin asuba wa takunu ai wa takunu suratu suratu zamanto fi subhi ake salatu subhi daga tiwali al-mufassal an gane ko daga cikin al-mufassal masu tsawo din me yasa aka ce da al-mufassal sururi al-mufassal mufassal li wujud al-fasl baina as-suwar saboda an samu rabawa tsakanin surori da bismillah bismillah da ake jefawa da an yi wannan sai ai bismillah da an yi wannan ai bismillah daga shine daga suratul qaf zuwa amma yatasalu qaf zuwa amma yatasalu anin naba'il azim farkon su daga qaf zuwa amma yatasalu tsakiya na tsakaki kuma su ne wadduha daga bayan ta kuma in kasa shine kisar din akwai tiwal masu tsawo akwai awsat in tsakiya akwai kisar Umar ya rubuta zuwa ga Abi Musa al-Ash'ari Umar ibn al-Khattab ya rubuta takarda zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari yace kai idan ka zo yau mutane limanci anikra fi subhi bi tiwal al-mufassal idan ka zo asuba to ka rinka zaban masu tsawo na cikin al-mufassal diwal din dan a nuna maka a sallah asubahi ana so a rinka yin karatu mai tsawo ka rinka karanta a cikin diwal al-mufassal idan ka zo azhar kuma bi awsat al-mufassal dan tsakatsaki din irin su wadduha din a magariba kuma ka karanta yan gajeru gajeru kamar yadda ibnu abi shayba ya ruwaito ba laifi a karanta gajejeru din a sallar asubahi li uzri idan akwai uzri wannan din ba dole bane. In akwai uzuri a asubahin ma za a iya karanta gajejjeru, kaman uzurin rashin lafiya, kaman uzurin tafiya. Lokacin da liman din bai da lafiya, to ba a ce dole sai ya karanta sura mai tsawo ba, sai ku yi hakuri da abin da aka samu tunda dai bai da lafiya. Haka kuma shi mutum karan kansa inda yi sallah, idan bai da lafiya an halatta masa inna bayna kama ya karanta da asuba, wannan ba laifi bane. Shari'a tana admitting uzuri, tana karban uzuri. Haka tafiya, a tafiya sanannan abu ne, ana yau ita kanta sallan ma fa an rage mata yawa. Sallah mai raka'a huɗu aka ce an mai da ita ba ni sunan shi, an mai da ita raka'a biyu, to waye ce ma in ka zo sallah asuba za ka karanto dogaggin surori. To yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi, ƴan uwa ustadai ko mutum mai addini da tsoron Allah, kamar misalin an yi tafiya ko a airport, mutane suna airport suna jiran jirgi, ko wataƙila an hau mota za a tafi wani gari mai nisa, aka ce ustaz bismillah, magari ba isha ne din na go karatu, kaga ka baka kyauta ba, ba fikihu a ciki. Ko an je ana kan tafiya, wataƙila an je aikin hajji ko an je wata ƙasa ko kasuwanci, aka ce wane imanin sallah, ana kasuwa ana hada-hadar abin nan hanya, sai ka je ka nannago mutane doguwar sura. In mutum ya magana ka ce mutane ba su da imani, ba su da tsoron Allah, kai kuma baka da fikihu, ai baka da fikihu, ba kana da fikihu ka yi karatu, to ba za ka yi haka ba. Da haka shi mai ilimi, dalibin ilimi, duk inda yake za ga abin da yake yana akan ilimi. Gane wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. An gane wannan? Wa fil maghribi min qisarihi, idan an zo magariba kuma a yi cikin gajejjeru, a to shi ma a magariban ba laifi ba ne idan an karanta diwalul mufassal. Kun ga an raba mana sallar ko in asubahi ne diwalul mufassal, irin su qaf da sauransu, in azhar ne tsakatsaki aka ce mana, idan ko magariba ne a yi a takaice saboda lokacinta gajeren lokaci ne. To amma in aka ga dama wani lokacin asubahi ma za a iya yin diwalul mufassal din. Ku gane ku ɗaliban ilimi ne, idan wani ya zo a magariba ya ɗauko diwalul mufassal, a in ya karanta diwalul mufassal wani lokaci, ba fa kullum ba, wani lokacin in ya karanta masu tsawo bai saba Allah ba. Ina fata ana fahimta. Yawwa, babu laifi a karanta haka ɗin sunna annabi, shirin manzon Allah akan karatutukan da yake yi a cikin sura da sauransu. An ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a magariba a raka'a guda ya karanta waddur wa kitabin mastur, ka duba tsawon waddur sai da ya sauke ta. An ruwaito wataran annabi, wataran ba kullum ba, ya karanta mursala ce urfa fal asifati asfa, daga farko har ƙarshen ta duka. A wannan yana nuna mana kenan ba kullun ne yake kisarin mufassal ba. To amma suka ce dawama kuma akan kullun magariba ka doguwar sura, to wannan kuma khilafus sunna, da wani liman zai rike kullun magariba doguwar sura doguwar sura doguwar sura, wannan khilafus sunna, ya saba wa sunna. A Zaid bin Sabit ya yi inkari wa Marwan ibn al-Hakam akan haka. Zaid ibn Sabit ya inkari wa Marwan ibn al-Hakam akan tsawaita mutane wato a sallah, yace innaka tukhaffifu al-qira'a fi rak'atayn min al-maghribi fa wallahi laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihi ma bi surati al-a'raf fi rak'atayn jami'an, kama yadda ibnu imam al-Albani ya rawaito hadisin. Ina son ce shi Zaid yayi inkari wa Marwan ibn al-Hakam akan kullun yayi gajeriya baya dan canjawa, kamar yadda kuma kullun mutum yayi doguwa baya canjawa, ita a magaribar kadai nake magana, wannan kuskure ne. Zan maimaita, kullun ai tayin gajeriya 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 a magariba, haka kuma kullun ai tayin doguwa 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 a magariba, duka wannan khilafus sunna ne. To me ake so, wata ran ai doguwa wata ran ai gajeriya? Shi Zaid bin Sabit yayin inkarin Marwan ibn al-Hakam saboda takfif da yake da'iman kana yukhaffif da'iman sai ce naga kullun kai magarbarka dan da jeru shaf shaf ai maza maza a gaba kake yace amma wallahi nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ranar da a sallar magariba ya sauke mana suratul a'raf raka'a biyu kwarai annabi yayi magariba ya karanta suratul a'raf gaba ɗaya zubata haka ibn usayma ya ruwaito albani yace mausulun sahih abin sharadin muslim aka hadisi ne dan haka wannan riwayoyi ana iya hada tsakanin su baina at-takhfif wal itala kenan wato tsakanin a cikin sallar magariba malai yace wa fil baqi min awsatihi wa fil baqi ma'ana wata kunu suratu as-sura fil baqi karatun sura a cikin sauran salloli al-baqi din ana nufin kamar az-zuhrayni da al-isha irin magariba a zahar al-asr da kuma sallar isha'i aida wato tsakatsaki kamar yadda Sulaiman ibn Yasar ya rawaito daga Abu Huraira yace ma ra'aitu rajulan ashbaha salatan bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulan ban ga wanda yake kamanta sallah irin ta annabi ba irin wani yace nayi sallah a bayan sa idan yazo asubahi sai karanta diwalul fasl in yazo magariba sai karanta qisarul fasl isha'i sai awsatul mufassal taka take hadisin nasa'i kuma Hafiz Ibn Hajar shi hadisi ne sahihi to ko da yake dai an samu wasu ruwayoyin da suka yi bayani sabanin haka an samu manzon Allah a sallar azhar azhar ya karanta suratul sajda alif lam mim tanzil azhar kaga shafi uku kenan wani lokacin kuma abun mamaki ya karanta wallayli idza yasha wani lokacin ya karanta sabbih isma rabbika al'ala duka waɗannan duk riwayoyi sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi kenan sunna shine a duba a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama sifofin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake to sai matsala ta gaba da zamu tattauna akan ta shine wato tankisu sura suri wal ayat me tankisu sura wal ayat kamar mutum in yazo raka'ar farko sai karantu qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas raka'a farko to wannan ban Allah me yake nufi raka'a ta biyu kawai da ayi tashi sai aka jiya karantu qul huwallahu ahad wannan tankis ne me tankis kasa kame da shi sama sama kame da shi kasa idan baka gane ba mutum yazo sallah raka'a ta farko ya karanta amma yatasaalun anin naba'il azim raka'a ta biyu sai a jiya karanta alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ha duka qur'ani ya karanta ku to amma yayi abin da ake cewa shi tankis me tankis nakasawa da akasawa shi qur'ani ai ina jin jerin sa baqara ali imran nisa ma'ida wa haka yake tafiya ku to akwai malamai da suka ce hatta a karatun sallah yanda aka rubuta qur'anin nan yanda yake to haka ake so kai ma in ka zo raka'ar farko karanta surar sama raka'a ta biyu ka karanta surar ta kasa kun fahimci wannan to akwai na ayoyi kuma amma barin gama da na tankis as-suwar din makaruhi ne wannan kamar yadda wasu daga cikin malamai kar ku manta wannan karatun namu na fiqhu ne in nace fiqhu wato fahimta ne na wani wasu malamai muke fada kenan wasu sun fadi sabanin wasu dabu sun tafi akan ala jawazi tankisu suwa ya halatta a tankisu suwa suka ce me Allah ya gaya mana annabi ya ce mana a hadisi musiu salati sun makara ma'aka mata ya tsara minin Qur'an. Da annabi ya zo ko ya salla wa wannan musiyu salati, me ce da shi? Ka karanta abin da ya sawwaka na Al-Qur'ani. Suka ce da haka ba laifi ba ne in mutum ya zo a raka'ar farko ya karanta kullu zu rabbin nasi, raka'a ta biyu ya dauko Ali Imran ya karanta. Saboda me? Ai cewa aka ya karanta abin da ya sawwaka a gare shi. Kenan ba a ƙayyade shi cewa sai ya jera surori kamar yadda suke a jere Al-Qur'ani ba. To wasu cikin malaman suka ce a'a, yaya za a zo ga yadda tsarin Qur'ani yake mutum zai zo sallah ya zo haka sa? Suka ce makaruhi ne. Me dalili? Suka ce ai ba haka tsarin Qur'ani ya zo ba, ai Qur'ani aka ce ka karanta. To ya za ka jirkita Qur'ani? Ya za ka jirkita shi? Abin da yake sama ka maida shi ƙasa, wanda yake ƙasa ka maida shi sama. Suka ce yukrahu. Wasu kuma suka ce la yukrahu. Cikin wanda suka ce la yukrahu akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya ce kaga kawai duk abin da za ka karanta in dai a sallah ne ya halatta, ba dai Qur'ani ba ne? Aka ce Qur'ani, aka ce ya ce tun ya halatta. Da yawa cikin malamai sun goyi bayansa. Ibn Taymiyyah me ye dalilinka? Ya ce gashi a zahiri annabi ya zo kiyamul layli, wata rana ya zo ya karanta suratul nisa'i a raka'ar farko, raka'a ta biyu ya karanta Ali Imran. Kuna tare da ni kuwa? To kaji ɗan ra'ayi ya ce ai nafila ne. Gaskiya ne, ni ma ina goyon bayan ka. To malamai suna da ka'ida, suka ce abin da ya halatta ai a cikin nafila, kuma ya halatta ai a cikin farilla, sai dai inda dalilin da yake bancin shi. Yaya? Ita ma sallar nafila sunanta me? Sallah. Da haka shi Ibn Taymiyyah da sauran malaman suke goyon bayansa, suka ce ga hadisi ne cikin Muslim, annabi ya karanto nisa'i. Nisa'i ba sama take ba, wannan ba ƙasar Ali Imran take ba, sai kuma raka'a ta biyu ya karanta Ali Imran. Yace kuma a karatun yara a da su salaf, in sun zo haddatar da yara Qur'ani daga ƙasa suke faro. Yace suka ce li'anna sabi aw sibyan yu'allamuna al-Qur'an ala hadha an-nabat. Yara ana koya musu Qur'ani a bisa wannan. In an zo yaro ina fara koya mai Qur'ani, sai a dora mai kullu zubra bin nasi. Ka haddace falaki, ka haddace ulhuwa, ka haddace tabbariyada, ka haddace izaja, ka haddace kaza. Ha, suka ce da bai halatta ba, me yasa za a fara koyo masa daga ƙasa ya sama? Duk duniya kuma tsarin karatun Qur'ani, duk duniya inda ka je ana koyar da Qur'ani ana yi. Mu ne dai yanzu ƴan Islamiyya, tunda ana neman suna a wajen iyaye, sai a faro yaro yana zuwa sai a bashi bakara. Bakara, bakara, ko ba iya ba bai iya ba, sai a fara bashi bakara. Wani wai 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 wani bawan Allah wani dan boko ya kawo ɗansa, to ni bakara nake so. Ni bakara za a fara sa shi. Shi so yake ɗansa ya zo yana bakara. Ya iya bakara amma bai iya tada baki ba. Kuma abun mamaki, abin da zai baka mamaki, duk wanda ya koyi karatun hadda Al-Qur'ani ya faro daga bakara yayi ƙasa, to ba lallai tilawa ta ƙarfin ta kai wanda ya faro daga ƙasa ya kama ba. Me yasa? Saboda surorin ƙasa sun fi wahala a yi. Gajajjerun ayoyin nan, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. To in yaro ya niko a ƙasan nan, to shikenan kuma sai ya haura ne, sai ya haura sama. To ka'idar karantar da Qur'ani wanda aka sani shi ne a fara ɗorawa yaro ne daga ƙasa. Dukkanmu don mun yi karatun allo, ka taba ganin a makarantar allo an je an fara rubuta maka ne? Wani ordu brabil na su a fara rubuta ma ita ce, ina haddace da ita yanzu haka allo na, wallahi ina riƙe kula ordu brabil falakin nan da nasi da aka rubuta ma dukan da na sha a kanta, ban manta ba wallahi. To tunda ana koyar da yara a haka kuma suna koya, kuma yaro in ya zo tilawa sai ya yake daga ƙasan zai fara. Daga baya ne yanzu zamananci ya kawo da kuma tsarin wasu dai masu karanta ba haram bane, sai a ɗauko daga bakara sai a gangaro. Ina fata ana fahimta. To su ma waɗancan ɗin suna dalili, suka ce to ai tsarin Qur'anin ma da aka rubuta shi ai haka ne. Ibn Taymiyyah ya ci gaba da bayani cewa jumhurin malamai sun tafi akan wannan tsarin Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida, kaza 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 wannan jerin suka ce ijtihadi ba annabi ne ya jero su yace dole dole anan za a ajiye su ba yace ijtihadi ne kokari ne na ainihin sahabbai to yaya za ku bautar da mutane akan ijtihadin wani ku ce dole sai an bi haka jumhurin malamai suka faɗa suka ce ba nafsi bane ijtihadi ne ba tauqifi bane ijtihadi ne shi yasa da aka zo duba qur'anai na sahabbai qur'anai rubutun qur'anai na sahabbai sai aka samu bambanci wasu wacce sura ita ce kaza wacce sura ita ce aure kaza wacce sura ita ce aure kaza me yake nunawa annabi bai kayyade su akan tsari guda daya ba kisa al-tattabai rubutun qur'ani na sahabbai aka samu bambanci sai daga baya ne da aka zo aka hada ina fata ana fahimta a lokacin sayyidina usman aka ce to a zo a ittifaki saboda mutane sun raba kansu akan karatun qur'ani wancin ya karanta kaza wancin ta karanta kaza da dai sabanin da aka samu da sauran su dukkan al-khulafa'ur rashiduna dinnan da abubakar da umar da usman da aliyu duk suka yi ittifaki akan jera qur'anin nan a bisa yanda yake yanzu a cikin qur'ani mai irin su tun kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tsarin bakara ali imran nisa'i maida wane ne babu sai dai wannan sura tana tare da wannan wacce tana tare da wacce wacce tana tare da wacce ban sani ko kuna ganewa kuna tare da ni kuwa sai yanzu nan duk muna magana ne akan asalin a wajabtawa mutum in yazo a karatun sallah dole sai ya faro daga surar sama yayi surar kasa to in kace masa dole ne to waɗanda suka mutu wanda suka mutu kafin a zo ayi wannan ittifakin na hade surorin to su kuma me suka yi kuskure suka yi ba kuskure suka yi ba daidai suka yi ina fata ana fahimta to sai wasu malamai suka ce wanda suka ce dole ne suka yi suka ce to ai kun gama ba magana manzo Allah yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na ware ku da bin sunnata da sunnan halifofi shiryayyu ha to tunda su Abubakar da Umar da Usman da Ali sun hadu a ra'ayi abu guda daya ai yajibu tibauha ai dole abi tsarin da suka zo saboda kuma a haka aka buga wannan mushaf al-Usmani wannan qur'ani da aka isfaki lokacin Usman aka rubuta shi ina fata ana fahimta to wannan duk cikin maganganu ne dai da malamai duk shi ma din yana da dama wani kuma zai iya ce ma to ai lokacin Abubakar din ai halsu shi ma wata magana ce ai Umar din ba baya ai da sauran su dai maganganu dai da sauran su ina fata ana fahimta to magana dai makaruhanci a din magana ce wacce take tsakatsaki ne haka me yasa na kawo muku wannan magana kar ka zo bayan wani liman yana sallah wata ran ka ji a raka'ar farko ya karanta maka alamtara raka'a ta biyu ya dauko maka amma ya ci sa'alu ne na karanta maka wataƙila yana da ra'ayin jawazu tankisi suwa halakin a caccanja tunda duka dai surar alqur'ani ce wani kuma zaka ga tunda kike baka taba jin ya nakasa ba sai dai ya dauko na sama yayi na kasa to shi ma kuma me yana kan wannan ra'ayi na cewa wujubu wato qira'atul qur'an fi salat fi farz murtabal dole ne a karanta qur'ani a jere kamar yadda aka saukar da shi to tankisul ayat fa me tankisul ayat kanakasa ayoyi ayoyi ne ba sura ba ayoyin ne sai ka juya yanzu misali suratul baqara tana da ayoyi da yawa idan ka zo raka'ar farko sai ka je ka debo ayoyin ƙarshe kamar amana rasul sai kuma a raka'a ta biyu sai ka dauko ayoyin da suke kafin amana rasul din ka nakasa ko ka zo sabbihi isma rabbikal a'la ka dauko ayoyin ƙarshen ta ko ayoyin tsakiya a raka'a farko raka'a ta biyu kuma ka dauko ayoyin farko
wannan malamai suka ce haram ne suka ce haram me yasa suka ce saboda ayoyin alqur'ani galiban akwai tanasuk akwai haduwa tsakanin su ma'anonin su yana tafiya daidai daka idan ka butsure wata aya ka dauko wata ka dora akan ta zai iya bada ma'ana wanda yake ba daidai bane wanda yake na kuskure daka da yawa sun tafi akan cewa haram ne wasu kuma suka ce makruhi ne ina fata ana fahimta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah anan aka tambaye shi yace haram ne kaga Shaykhul Islam ya bada fatawar jawazu tankisi suwar amma ya bada fatawar tahrimu tankisul ayat tankisu suwar halal tankisul ayat haram shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah aka ce me dalilin ka yace li'anna al-ayat saboda duk ayat da ka ganta sai alqur'ani manzon Allah ne ya ajiye ta inda take ta gani duk wata aya da ka ganta a wata sura to yace wada'a annabi sallallahu alaihi wa sallam in ji shi da fada da bayanin sa sannan kuma yace ana iya saba ma'ana ina fata ana fahimta Ibn Taymiyyah kace ce tartibul ayat wajib jera ayoyin alqur'ani wajibi ne yace li'anna tartibaha bin nass ijma'a saboda tartibin ta na ayoyin alqur'ani da nassi ne ijma'i wala tasihhu salatu bi qira'ati kharijatin an mushaf Usman malai yace sallah bata inganta ba da yin wata qira'a wacce take ta fita daga mushaf Usmani na gaya muku an yi jam'ul qur'an fi ahli Usman da aka hada qur'ani aka yi ittifaqi sauran qur'ani qur'anai duk aka kone su aka ce ga wanda za a yi to duk qira'ar da take ba ta cikin mushaf Usman din to bai halatta ba kamar qira'ar Abdullahi dan Mas'ud shi ya karanta fasiyamu salatati ayyamin mutatabi'at kaga ma kai ma ka ji baka iya fasiyamu salatati ayyamin mutatabi'at haka ya karanta amma idan qira'a ta dace da Mushaf Usman idan isnadin ta ya inganta malami suka ce ya halatta inda ne ingantaccen isnadi koda ba ta cikin alqira'atul ashr din qira'ain nan guda goma so anan dai abin da ake nufi haramun ne a karanta duk wata qira'a wanda take ba ta Mushaf Usman saboda ba mutawatira bace kuma duk qur'anin da baya shi wannan lam yathbut annahu qur'an bai tabbata cewa qur'ani bane saboda Allah kuma cewa yayi mutum karanta alqur'ani to wance kirawoyin da suke wajen wannan Mushaf Usman wato ba ni sunan shi ba su inganta ba in ma sun tabbata to an zo an yi al'ardatul akhira karanta alqur'ani da aka yi na ƙarshe a karanta ayi yare-yare to an aje an ce banda wannan ina fata ana fahimta kamar irin su qira'atu zayt da sauransu halibobi duk sun ce a rubuta qira'atu zayt aka ce aika zuwa wasu garuruka da sauransu sannan malamai suka ce wasu sun tafi akan inda ya tabbata an karanta wannan qira'ar a zamanin annaba da zamanin sahabbai musamman aka samu sahabbai suna limancin sallah da irin waɗannan qira'o'in a junansu wani ya bi wani sallah wani ya bi wani sallah to wannan za a iya karanta shi a sallolin mu koda baya cikin Mushaf Usman haka Ibn Taymiyyah ya faɗa Allah ya masa rahama da sauran malamai yace malamai sun ce Mushaf Usman adul hurufis sab'a dai ne daga cikin al-ahrufus sab'a da ake magana akai to akwai wasu kuma wanda ba shi ba sannan summa yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi sannan sai ruku'i yana mai kabbara yana mai daga hannayensa to yanzu wannan kuma zamu shiga matsala ta ruku'i mun gama karatun sura to shi ma din akwai in matsaloli da maganganun malamai waɗanda suna buƙatar lokaci amma abin da zan rufe a cikin waɗannan qira'o'i da aka ce na Mushaf Usman akwai qira'atul ashr wanda qurra'ul islam suka karanta shahararru irin su Asim ibn Abi Najud al-Kufi da irin su Hamza da Kisa'i da sauransu. Duk da an samu ra'ayin Imam Ahmad shi yace makaruhi ne karanta qira'ar Hamza da Kisa'i da kuma al-Idgham al-Kabir na Abi Amr, inji Imam Ahmad. Ya zabi qira'an Nafi'u daga riwayar Isma'il ibn Ja'far daga gare shi. Saboda alhamdulillah, saboda shi Isma'il yayi karatu ne a hannun Shayba, Shayhu Nafi'u kenan. Sannan kuma sai qira'ar Asim. Wannan ne duk ƙarin bayani ne dangane da kira wanda ya kamata a karanta a sallah, wanda akwai abubuwan da ya kamata mu faɗa da ban faɗa ba, shi ma lokaci ya ƙure. Malamai sun yi bayani cewa makaruhi ne liman ya zo yi mutane sallah da kira'a da ba su saba da ita ba. Kun ji wata magana? Liman mahaddacin Qur'ani, mutane sun saba da kira'ar Hafsu a garin ko kira'ar Warshu a garin, kudin sai je ɗauko wata kira'a sai ya karanta sallah da ita, suka ce makaruhi ne. Menene wajihin karhancin? Ba wai makaruhi ne a karanta wannan kira'a din, duk da cewa ita tabbatacciya ne, ba wai makaruhi ne a karanta ta a karan kanshi ba, saboda ana jin tsoron rikitar da kwakwalan masu sallah. Kisa kun ga duk limaman nan na haramun Makka da Madina, ai duk kira'o in nan duyawanci sun iya su, amma za ka ga wanne suke karanta Hafsun nan da aka saba ita suke yi, ko wata kila ɗaiɗai kuka ji suna duri ko suna a warsh a wasu wurare. To idan mutum ya zo ya sanar da mutane suna kan wani abu da suka saba da shi, to sai je ɗauko wata kira'a sai karanta musu. Wannan fa ra'ayi ne, fiqhu ne, ku fahimce ni, fiqhu ne. Wasu malaman sun ce kar ayi kar ayi kar ayi, amma shi a karan kansa a gida ko kuma a cikin ɗaliban ilimi wanda suka san wannan kira'o'in, to ya halatta ya karanta. Dan gaskiya akwai wata kira'a da in an karanta ma gyara za a kai maka masallaci. Wanda yayi Qur'anin ma ya haddace in bai karanta wannan kira'a ba, in ka karanta to wallahi kiyan ma gyara. Me gyara? Za a ɗauka kuskure kai, kuma alhali ba kuskure ba. Suka ce to wannan rikitar da tunanin mutane da kawo mutane shakka, ko a ce ai wannan ya karanta Qur'ani ba daidai ba, wannan abin da zai haifar, to shi ne mai da shi makaruhi ne kara karanta da wannan kira'a. Sati mai zuwa insha Allah za mu daɗa ƙara haske da bayani akan waɗannan maganganu da kuma ra'ayin wasu malamai da suka halarta a yi haka dai littalin da a karanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.